Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 2531 da kuma 49. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Safinatu Sada Sudangi da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba, 11 ga watan Afrilu na shekarar 2018. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa al'ummomin Fulani da Tivi a jihohin Benue da Nasarawa na yin kira ga gwamnati akan ta sake duba batun matakan tsaro a jihohin. Yau muna son mu ji daga gare ku, wane kira za ku yi don ganin gwamnati ta himmatu wajen kubutar da liyar sharibu da sauran waɗanda har yanzu ke hannun 'yan Boko Haram? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga ƙasar Ghana, amma kafin nan sai a gyara zama a jahalin da duniyar ta wuni.
Masu sauraro, barkanmu da wuni ga cikakkun labaran. Wani jirgin sojan Algeria mai dauke da fasinjoji da sojoji ya fada a yau Laraba, inda ya kashe mutane akalla 257 a cewar ma'aikatan tsaron Algeria. Hukumomi sun ce jirgin ya fadi ne kusa da karamin filin jirgin saman Beaufort, kimanin kilomita 25 daga kudu maso yammacin Algiers, babban birnin kasar, jim kadan bayan tashin shi. Waɗanda suka mutu sun hada da fasinjoji 247 da ma'aikatan jirgin guda 10. Yawancin waɗanda suka mutu sojoji ne da 'yan uwansu. An kai gawarwakin asibitin sojoji na garin Ainaja don a tantance su, inji ma'aikatan tsaron ƙasar. Ma'aikatan tsaron ta ƙara da cewa jirgin da yana da niyyar zuwa garin Tindouf ne da ke kudu maso gabashin Algeria. Har yanzu dai ba a san dalilin faduwar jirgin ba. Kakakin Majalisar Tarayyar Amurka Paul Ryan ba zai ƙara takara ba a watan Nuwamba, wanda ya kawo tantama kan shin ko jam'iyyar Republican za ta iya ci gaba da jagoranta Majalisar Wakilai a lokacin zaben tsakiyar wa'adi. A wani taron manema labarai a yau Laraba, Ryan ya bayyana cewa zai yi murabus bayan majalisar ta ƙara zamanta a watan Janairu, saboda yana son ya samu lokacin zama da iyalansa. Na yi duk iyakar ƙoƙarina a kan aikin nan, kuma sam ba na yin da na sanin karɓar wannan aikin, abinda Ryan ya gaya ma manema labarai kenan. Ya ƙara da cewa, to amma gaskiyar magana shine aikin yana shiga cikin al'amuran rayuwarka da yawa. Tafiyarsa za ta kawo takaddama kan wanda zai gaje shi. Wasu na ganin na gaba-gaba su ne shugaban masu rinjaye Kevin McCarthy daga jihar California da kuma mai tsawatarwa na masu rinjayen Steve Scalise na Louisiana. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na Murya Amurka. Bayan da jakadan Rasha da ke Lebanon ya ce sojojin Rasha za su harbe duk wani mai makamin linzami da aka harba ma Siriya, shugaban Amurka Donald Trump ya ce a yau Laraba Rasha ta zama cikin shiri saboda makaman a ta bakinsa suna nan zuwa. Bai kamata ku yi abota da dabba mai kashe mutane yana jin daɗi ba, inji Trump a shafinsa na Twitter. Rasha ta mai da martani da cewa kamata a yi makami mai linzamin Amurka ya auna 'yan ta'adda, amma ba halartacciyar gwamnatin Siriya ba. A halin yanzu dai Siriya na cikin fargaba tun wani hari da ake zargi na wani sinadari ne a ranar Asabar a gabashin Gauta, inda ya kashe akalla mutane 40. Ƙasar Amurka da abokan hurɗarta da dama suna raja'a ga cewa sojojin Siriya ne suka kai harin, yayin da Siriya da Rasha kuma suka ƙaryata zargin cewa sojojin da ke biyayya ga shugaba Bashir al-Assad ne suka kai harin. Fadar shugaban ƙasar Amurka a jiya Talata ta ce shugaban ƙasa yana da ikon ya kori babban mai bincike na musamman kan zargin alaƙar kwamitin yaƙin neman zaɓensa da Rasha. Ba mu tabbacin cewar shugaba yana da ƙarfin ikon yin haka, a cewar A cewar sakatariyar yada labaran fadar ta White House, Sarah Huckabee Sanders, a lokacin da manema labarai suka tambaye ta game da karfin ikon shugaba Donald Trump na koran mai bincike na musamman Robert Mueller. Da yawan masana shari'a sun ce shugaban kasar zai iya yin haka ne kawai ta wajen mataimakin Attorney General Rod Rosenstein wanda zai iya kin amincewa. Wasu daga cikin 'yan majalisar Democrat da Republican sun yi gargadin cewa wannan matakin na iya kawo cikas ga shugabancin Trump ya kuma haddasa rudani mai nasaba da tsarin mulki. 'Yan majalisar Republican Tom Tillis da Lindsey Graham tare da na Democrat Chris Coons da Cory Booker suna goyon bayan dokar da za ta kara ba da kariyar aiki ga masu binciken na musamman. Bayan fuskantar zafafan tambayoyi daga sassa biyu na majalisar dattijai, shugaban kamfanin kafar sadarwar zumunta ta Facebook, Mark Zuckerberg zai dawo zauren majalisar da ke Capitol Hill a yau Laraba don fuskantar karin tambayoyi daga wani kwamiti na majalisar akan gaskiyar yanan gizon da boye sirrin masu amfani da shi. 'Yan majalisa suna son a inganta kariya bayan da aka ji cewa
kiraye-kirayen sun biyo bayan wasu
To labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC. Masu sauraro ku yi mana aikin gafara mun dan fuskanci matsalar na'ura. Al'ummomin Fulani da Tibe a jihohin Benue da Nasarawa sun buƙaci gwamnatocin jihohin biyu da na tarayya da ma jami'an tsaro a kansu sake duba yanayin tsaro a jihohin don tabbatar da zaman lafiya biyo bayan rikicin makiyaya da manoma da ke faruwa a yankin. Wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji na da ƙarin bayani.
Kiraye-kirayen sun biyo bayan wasu sabbin hare-hare ne da kisan mutane da ke aukuwa a wasu sassan jihohin. A ƙarshen makon da ya gabata ne dai wasu 'yan bindiga suka kashe wasu matafiya bayan motarsu ta lalace a ƙauyen Yalwata kan iyakar jihohin Benue da Nasarawa. Shugaban kungiyar Miyetti Allah a jihar Benue, Alhaji Ubi Haruna, ya mun bayani kan aukuwar lamarin.
Motar nasu da ya dai wannan ƙauyen sai moto sai ya ɗauki wuta. To sai direba ya sauka ya buɗe gaban moto yana dudubawa kafin ka ce kobo sai cibar da kansu ka afta masu da a wajen. Mutane goma aka kashe wannan wurin, maza da mata har da yara ƙanana. Kuma ni mu ma abin da su damu mu ga sojoji a wajen har da mota, ga 'yan sanda mobile moto guda biyu suna cikin wannan ƙauyen. Amma abin nan har ya zo ya ƙare ba su samu taimako ba. To gawawwaki guda huɗu har yanzu ba mu gansu ba labarin. Yanzu haka a sanadiyar sojojin nan sun sa mu yi asarar saniya 1,000,000. Yaranmu da suke cikin ya yanzu haka ba wanda ya ce maka ga iyakansu. Mun rasa wanda za mu fuskance su ma. Soja ne? A'a. Barayin shanun nan ne? A'a. Ɗan jaridu ne? Ɗan jaridu ma ba ta mana adalci a gaskiya. Saboda idan aka mana ba za su tambaye shi tambaya cewa me ya faru har tunanin sukai kai damu ko ba za a faɗi wannan ba. Sai dai a faɗi abin da tunanin suke yi kawai. Saboda haka mu muna neman gwamnatin tarayya taimaka ta tsaida wannan abu haka.
Shi ma shugaban kungiyar matasan TV a jihar Nasarawa, Peter Ahemba, ya ce su ma an kai wa al'ummar su hari a ƙarshen makon na jiya.
Wato ran Asaba ne da ta shige mutanen al'ummar TV a jinin yaku da yana local government da wasu Fulani sun zo sun mutu kana sun kashe su. A ranar Friday din nan muka ji cewa an kashe wasu Fulani a ƙasan Benue a jihar Wata. Amma ba mu san ko su wane sun kashe su ba. Ruwa mu da abin da ya haɓa ya faru a Benue ba. Mu muna nan a jihar Nasarawa mu masu son zaman lafiya. To idan wani abu ya fi faru a Benue bai kamata a zo ana mana kashe-kashe a gana kashe mutane mu ba. Mun da ya kama ran Saturday zuwa yau din nan an riga an kashe mutane mu da sun kai takwas. Wasu ma an ji muzuruni suna asibiti. Yanzu haka ma mutanen da sun fara dawowa gidajen su akan cewa magana rikicin na ya kare yanzu sun fara suna fitowa kuma. A kadare ko yanzu kije kowa ya riga ya fita. Jama'an tsaro ma sojojin da an kawo sun koma. Yanzu ba wani jami'an security a wurin ba. Wannan dai gaskiya ya kamata gwamnatin jiha da na tarayya su yi zama a kira shugabannin Dibi da na Fulani. A yi zama kaman da ana yi zama, ba abin da ya fi zama lafiya ba.
To sai dai duk kokarin da na yi don jin ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar Benue Joel Musa Yamu ya ci tura, domin kuwa tun ranar Asabar da ta gabata na kira shi bai amsa ba, na mishi saƙon karta kwana nan ma bai maido min da ansa ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Madalla a gaida Zainab Babaji. Kamar yadda kuka sani, a cikin watan Fabrairu ne 'yan bindiga suka je makarantar sakandaren garin Dabci a jihar Yobe, suka sace ɗalibai mata sama da 100. A cikin watan da ya gabata kuma suka sako yawancinsu, amma banda wata daga cikinsu wadda har yanzu tana can a hannunsu. A shirinmu na ranar yau, mahaifin matashiyar Liya Sharibu ya koka akan rashin sanin halin da diyarsa ke ciki.
Ba wani bayani har yanzu, taimaka ku yi mana magana akan wannan abu, har yanzu ba bayani, rai ba da sam ba abin da za ka iya misalta da shi ma ko kaɗan.
Ita Liya shekarunta zai kai nawa ne baba?
Shekarunta 15 ne.
To, yau muna son mu ji daga gare ku, wane kira za ku yi don ganin gwamnati ta himmatu wajen kubutar da Liya Sharibu da ma sauran waɗanda har yanzu suke hanin 'yan Boko Haram? Amma kafin mu buɗe layukanmu, ku shakata da wannan waƙar.
Ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Najeriyar mu ce, kar mu bar ta ta wargaje. Tausaya waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
Madalla, mun samu kira na farko daga Jamhuriyar Nijar.
Assalamu alaikum, sashin Hausa na muryar Amurka. Sunana Ɗayyabo Yakubu.
To, Malam Ɗayyabo, muna jin ka.
Gaskiya ina da ƙoƙarin Boko Haram na kawai Allah suwa annabi isa su kowane yarinya. Wannan aikati wa tunda sun karga sun kuzinki har sun kasa ko saurai su taimaka su saboda ko manzo Allah ya gama tare Kristo, ba haka ake ba, wannan bambanci ya kamata su yi shi ba, balle ta kadai wa Allah suwa annabi su saboda. Na gode.
To, mu ma mun gode Malam Ɗayyabo Yakubu. Yanzu kuma bari mu je Nasarawa.
To, salamu alaikum.
Wa alaikum salamu, da wa muke magana?
To, alhamdulillah, kuna magana da Garba Sale, likitan rediyo na garin Agwabun Domin jihar Nasarawa.
To, Malam Garba Sale, muna jin ka.
To, a gaskiya moro ko za mu yi. Tunda waɗannan sun kama waɗannan 'yan mata, kuma sun sako 'yan uwanta. To, don Allah, don annabi muna roƙonsu su yi haƙuri, wannan Liya Sharibu su sako ta, dukkan mu iyaye ne, su ma 'ya'ya ne. Saboda haka roƙon da za mu yi musu a gurguje shi ne, su ma da kansu mu muna son su duk abubuwan nan da suke yi su ajiye makamai, su dawo cikin al'umma, a gina al'umma da su kwantarwa da mutane hankali. Don girman Allah su sako yarinya nan ta dawo wajen iyayenta. Su ɗin ma, don Allah, don annabi, su yi haƙuri, su daina irin wannan abin da suke, su dawo cikin al'umma. Mu roƙon da za mu yi musu kenan.
To, mun gode Malam Garba Sale, likitan rediyo. Yanzu kuma bari mu je Katsina. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Katsina? Malami ko malama daga Katsina, ko kana tare da mu? To, ina ga layin ya goce. Yanzu bari mu je Kebbi. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Kebbi? Malami na Kebbi, muna jan ka, amma sai ka dan rage sautin rediyonka.
Okay. To, assalamu alaikum, ni ne Umar Halilu nan garin Gargari, karamar kurzunin Kebbi a Najeriya.
To, Malam Umar, muna jan ka.
Yawa, abin da nake so in ce game da ainihin wannan yarinyar da aka rike, dan Boko Haram suka rike, gaskiya ya kamata su ji tsoron Allah ta kowane yarinya din. Kuma ya kamata ya kasance dukkanin waɗanda aka rike danne da wannan Boko Haram da Allah ya yi kokari a bincike su don akwai mata da yawa da kuma wadansu mazaje na aka rike a wannan shekarun da aka Boko Haram na yaki yaki saboda haka da Allah ya yi kokari a bincike irin waɗannan mata take da sauran mazaje wanda suke rike domin a mai da su gidajen su.
To mun gode Malam Umar, yanzu kuma bari mu je Ondo.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kuna magana da Abi Yaro daga nan Ondo.
To Malam Sadi Yaro, muna jinka.
Hadi Yaro.
Ai mun gafara, Hadi Yaro muna jinka.
Masha Allah. Da gaskiya a maulidin da kuke na magana sace wannan yarinya da ya kasance an boko haram su yi gudun ko ta ba. Ku ji tsoron Allah. Domin ba a gaskiyar da mutum addini dole. Sun ce sai ta musulunta, ita kuma ta ce ba za ta musulunta ba, don haka ba za a ci gaskiyar da mutum shi addini dole ba, don haka su ci tsoron Allah. To abin da suke yi, in dai don Allah su ci tsoron Allah su kuma uwayen yarinyar nan, uwayenta su zako ta domin uwayenta su samu kwanciyar hankali, domin wallahi wanda duniya.
To Malam Hadi Yaro, layinka yana da ɗan tangarɗa. Yanzu dai bari mu je jihar Neja.
Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula garin Maigode a Kemba.
To Malam Ibrahim, muna jinka.
To gaskiya game da wani al'amari da ke faruwa na 'yan Boko Haram, abin fa siyasa ce wata duniya.
Me yasa ka ce haka Malam Ibrahim?
To abin da yasa na ce haka, tunda aka fara wannan Boko Haram ɗin, waɗanda aka kama tun zamanin shi ainihin gudula har zuwa lokacin shi Buhari, ba a taɓa kama wani ɗan majalisa ko sanata ko gwamna ba, sai dai a samu ƴaƴan talaka a ɗiba a tafi da su. Kuma sannan ko da an tafi da su, ba wani mataki ake ɗauka wanda ya kamata a ce an kuɓutar da su ba, sai dai kawai a kama ƴan kame-kame shi kenan, sai ka ji abin ya tafi a shirice.
To mun gode Malam Ibrahim mai wankin hula, yanzu kuma bari mu je Kwara.
Ina yi ne, salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, ina gajiya, da wa muke magana daga Kwara?
Suna na Mustapha daga Kwara Ilori.
To Malam Mustapha, muna jinka.
Ni dukkan mu dai mu san cewa duk abubuwan nan bala'i ne daga Ubangiji Allah. Na farko kenan, na biyu kuma samu iro koma bangare duka uku. Na farko iyayen yaran nan ba yanda za mu yi mu ba su hakurcewa su manta da yarinyan nan ba, sai dai mu roƙi Allah mutanen nan Allah ba su hakuri su sokota. Na biyu kuma mu roƙi gwamnati, gaskiya matuka suna kokari, amma in ba ranan da yarinyan nan ta shiga gidan iyayen ba, ba za su ga wani kokarin da gwamnati yake yi ba. Allah kara musu karfi da dokaka. Na uku kuma mu roƙi bayi Allah nan ma wanda suna cikin jeji su san cewa duk wannan abu ba inda sai kai mu, sai dai baraka da fitina cikin kasan mu. Allah ba su hakuri.
To mun gode Malam Mustapha daga Kwara, yanzu kuma bari mu je Abuja. Assalamu alaikum, da wa muke magana?
Hello, sunana Muhammad Buhari a Zamfara State, Bakura Local Government.
Ab daga Zamfara ne ashe. To Malam Muhammad Buhari, muna jinka.
To alhakikanin gaskiya na dade ina so in yi magana da ku, ban samu ba sai Allah ya tsara ni da ku.
Allah sarki. To mun gode, muna jinka. Menene ra'ayinka?
To yau ina dai murna da samun ku da ni, yau kuma zan ci gaba da kiran ku, ina ba da ra'ayoyi na nima insha Allah.
To Malam Muhammad Buhari, mai zaka ce game da ɗaliban nan da har yanzu take hannun 'yan Boko Haram da ma sauran waɗanda ke hannun 'yan Boko Haram da har yanzu ba a sako su ba?
To abinda dai zan ce, muna taya su roƙon Allah da iyayensu da kuma mu da cewa Allah Ubangiji ya ba da damar da za a sako su dawo gun iyayensu. Abinda dai za mu taya su, addu'a za mu taya su, muna roƙon Allah, Allah ya mai kai da su ga iyayensu.
To amman Malam Muhammad Buhari, mun gode da ra'ayinka da kuma sauran duk waɗanda suka ba da gudunmuwarsu a wannan filin. Sai kuma gobe idan Allah ya kai, mu sake ba ku wata damar. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu fara labarin wasannin ne da ligin din kasar Ghana. Yanzu haka Ashgol ne ke jagoran ligin, Inter Allies ke bi a matsayi na biyu, sa'annan Dream FC ke a matsayi na uku. Irin rawar da kungiyoyin wasannin suke takawa ya baiwa mai koyar da Ashgol wasa suke a kuno damar samun lambar yabo na watan Maris a matsayin kuciyar da ya fi saura kazar-kazar. Lambar yabo na dan wasan watan na Maris ya je ne ga Aliyu Muhammad na Wafa FC. Chairman kungiyoyin kwallon jiha sama masu yamma Alhaji Sadugo ya yi kira ga shugaban hukumar kwallon kafar kasar Ghana kusiyantaci ya dubi Allah ya dube su ya sake shiga takarar jagoran kungiyar in ba haka ba wa All Stars da jihar ta sama masu yamma baki daya za su yi babban hasara. Shi dai Mr. Yantaci ya shafadan cewar ba zai sake shiga takarar shugabancin kungiyar ba. Nana Abana muwa shahararrar ma'aikaciyar radio nan ta samu matsayi a cikin manejojin Accra Great Olympics. Shahararren wato ɗan jaridar daga yanzu za ta rike matsayin shugaban sashin kasuwanci da samar da masu daukar nauyin dawainiyar clubin da kuma tattalin clubin. Kwamitin zartarwar kungiyar kwallon Ghana ya ambata chairman na Dreams FC Keta Okraku a matsayin chairman kwamitin manejojin Black Stars Team B. Ranan Juma'a ne aka yanke wannan shawara wacce ta mashe da tsohon dan wasan kuma su azanti kotoko Opuku Inti a matsayin mataimakin chairman committee. Gato Kraku dai ya mai gurbin ni committee Dukune wanda shine chairman kungiyar alƙalan wasan kwallo na Accra. Bari kuma a gurguje mu leka Gold Coast kasar Australia inda ake gudanar da wasannin Commonwealth. A wasannin hockey da aka yi kasar Ghana ta sha ci har 12-1 a hannun New Zealand. Ci 5 da nema hannun Australia da wani kuma cin 5 da nema hannun Scotland da ci 5-1 hannun Canada. Har yau dai a Australia a rana ta 7 Janet Amponsa yar Ghana ta samu shiga zagayen ƙarshe na tserin mata mita 200. Ekua Oben ita ma ta samu kaiwa zagayen ƙarshe na tserin na mata mita 400. Martin Owusu Entry shi ma dan Ghana ya samu kaiwa zagayen na kusa da na ƙarshe a tserin mita 400. A halin dai yanzu kasar Australia ke gaba a yawan lambobi ta ci zinari 52 azurfa 33 da tagulla 42. Da haka muka iso ƙarshen labaran wasannin. Radwanullah Muktar Abba, sashen Hausa da muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ranar 13 ga watan Nuwamba shekarar 2013, al'ummar Ukraine suka yi gangami a dandalin Kyiv domin bayyana bukatarsu ta a saurare su. Bayan watanni uku na yin zanga-zanga, shugaba Viktor Yanukovych, wanda ya yunkurin nesanta kasar daga nahiyar ta yadda za ta samu kusanci da Rasha ba tare da amincewar al'ummarsa ba, ya gudu ya bar kasar Ukraine. Jaruman 'yan rajin Euromaidan sun samu nasara amma sun gaji ƙasa wadda cin hanci da rasha ya yi wa katutu ya kuma hana gyara a ƙasar. Ta wajen aiki tare da hukumar da ke tallafawa ƙasashe masu tasowa ko USAID da ma'aikatar harkokin wajen Amurka da wasu abokan aiki, gwamnatin Amurka ta haɗa gwiwa da ƙungiyoyin Ukraine masu zaman kansu da gwamnatin Petro Poroshenko domin saka Ukraine kan hanya ta cika alkawarin da ta yi wa 'yan rajin Euromaidan, wanda ya haɗa da dawwammamiyar Ukraine mai demokradiyya da haɓaka da kuma 'yanci. Kasar Ukraine inda za a samu dokoki masu aiki da kuma rashin yawan cin hanci, wanda hakan zai janyo musu saka jari da kasuwanci daga kasashen waje, wanda ka iya kawo nasarar samun ingantaccen tattalin arziki. Amma wannan ba shawara ce mai sauki ba, kuma ba zai iya faruwa ba tare da canje-canje masu tsauri ba. Duk da yake an samu nasarori a shekaru huɗu da suka wuce, har yanzu akwai abubuwa da dama da ya rage a ƙasa. Saboda wannan dalili, Susan Fritz, Director USAID da take kula da yankin Ukraine da Belarus, ta bayyana a wani shafin yanar gizo cewa canji na nan tafi. Ta rubuta cewa ana sake fasalin hukumomin shari'a da na kiwon lafiya, amma dai ana ci gaba da kokarin yaki da cin hanci da rasha, haɗe da gina kotu mai zaman kanta da za ta dinga sauraron shari'ar cin hanci da rasha. Duk na da muhimmanci wajen jaddada gyara a bangaren shari'a. Gyare-gyare na kawo albarkatun gwamnati kusa da al'umma, kuma sabbin yankuna ko unguwanni na aiki domin kawo ayyukan gwamnati kusa da kuma tabbatar da gaskiya, a cewar Fritz. Shugabanci ta wajen amfani da yanar gizo na taimakawa tsarin gwamnati domin ba da bayani a fili da tabbatar da gaskiya kan yadda ayyukan gwamnati ke tafiya, a cewarta. Da zarar an gama gyaran hukumar makamashi da sake gina tsarin yadda gurare za su samu makamashi, zai baiwa kasar damar samun ƙarin makamashi ba tare da dogaro ga wata kasar da kuma tsaro, a cewarta. Fritz ta bayyana cewa duk da yake Ukraine na da sauran aiki kafin ta bayyana nasara a tsarin canje-canje kan cin hanci da rasha, mun yi imanin cewa mun taimakawa kasar wajen samun nasarori da dama. Fritz ta jaddada cewa ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba wajen cimma burinmu a USAID domin ci gaba da aiki tare da gwamnatin Ukraine da ɓangare mai zaman kansa domin kauda cin hanci, sai an zurfafa demokradiyya da aiki kan ci gaban tattalin arziki. Muna da yakinin mayar da Ukraine ƙasa mai dogaro da kanta tare da taimakawa al'ummar Ukraine samun ci gaban da suke bukata kuma wanda ya cancance su. Shari'ar muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Tuma dalla, kafin ku ji takaitattun labaran duniya, ga wannan sakon.
Shin me ke kawo ambaliyar ruwa? Sannan kuma me ya kamata mutane su yi ko kuma su gyara akan abin da suke yi yake da ta'azzar al'amarin? Ga ta bakin shugaban sashin tsara birane da yankuna na Jami'ar Bayero ta Kano, Dr. Aliyu Salisu Barau.
Matsalar a sauyin yanayi. Kowa ya sani cewa a garuruwan da manyan biranenmu da ƙananan akwai ƙaranci na magudanan ruwa. Akwai kuma shi kansa matsala ta rashin tsara garuruwa, sannan kuma akwai matsala ta su kansu mutane. Ɗabi'a ta gini akan magudanar ruwa, cike magudanar ruwa da shara, barin magudanar ruwa ba tare da an gyara su. Su kuma al'umma da yawa sai su saki hannunsu, sai su ɗauka cewa lalle sai gwamnati ce za ta zo ta musu, in ba a yashe ba suna jira, me kake kana zaune kana hira?
Dr. Salisu Barau kenan, shugaban sashin tsara birane da yankuna na Jami'ar Bayero ta Kano. Gyara kayanka baya zama sauke mai.
To yanzu kuma ga labarai, amma a takaice.
To Maryam, wani jirgin sojin Algeria mai dauke da sojoji ya fada a yau Laraba, inda ya kashe mutane akalla 257, a cewar ma'aikatan tsaron Algeria. Hukumomi sun ce jirgin ya faɗi ne kusa da ƙaramin filin jirgin saman Beaufort, kimanin kilomita 25 daga kudu maso yammacin Algiers, babban birnin ƙasar, jim kaɗan bayan tashin shi. Waɗanda suka mutu sun haɗa da fasinjoji 247 da ma'aikatan jirgin guda 10. Yawancin waɗanda suka mutu sojoji ne da 'yan uwansu. Kakakin Majalisar Tarayya Amurka Paul Ryan ba zai ƙara takara ba a watan Nuwamba, wanda ya kawo tantama kan shin ko jam'iyyar Republican za ta iya ci gaba da jagoranta majalisar wakilai a lokacin zaben tsakiyar wa'adi. A wani taron manema labarai a yau Laraba, Ryan ya bayyana cewa zai yi murabus bayan majalisar ta ƙara zamanta a watan Janairu, saboda yana son ya samu lokacin zama da iyalansa. Bayan da jakadar Rasha da ke Lebanon ya ce sojojin Rasha za su harba duk wani makami mai linzami da aka harba ma Siriya, shugaban Amurka Donald Trump ya ce a yau Laraba Rasha ta zama cikin shiri saboda makaman a ta bakinsa suna nan zuwa. Bai kamata.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah kayim za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Safinatu Sodangi
da ta taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da Bada Umarni, da injiniyanmu Mr. Cedric Franklin, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.